gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna
to aikin san Amina a duka ranar Alhamis shirin nan namu na yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya wanda yau ma ranar 20 ga watan wannan wata na Yuni na shekarar 2019 za mu ci gaba da magana ne akan yuwar barkewar cutar kwalara da ake tunanin za ta iya kaiwa wani mataki ko waɗannan irin makamai ne ko ko waɗannan matakai kamata a ce jama'a sun dauka don magance ta
ka kawo nkawo gwamnati ta kawo hannunta karama hukuma ta kawo ni a matsayina na talakan fito in yi attajiri a matsayin sana'ar tajiri ya kawo abinci mata daga gidajen su su kawo abinci
to daga bangaren hukuma kuma sun ƙara da
sannan gwamnati ta dauki matasa mutum 1000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin kasa wannan aiki a kolukwar kwalara a kolu sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi
to idan har masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne akan wannan maudu'i namu bayan da hukumar lafiya ta NCDC ta sanar da cewar akwai yuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna na sassan arewacin Najeriya
haka yake Yusuf muka kuma gayyace likita yayi bayani shi yasa a yau ma wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jiyo mana ta bangaren hukuma da jama'a
eh muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na Facebook inda kuka amsa muna kamar haka
to Yusuf yanzu dai a cikin shirin bari mu fara da amsoshin tambayar mu da muka yi musu a satin da ya gabata inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta kasa NCDC ta sanar da cewa akwai yuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata ku dauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko a yau Amina ta fito ne daga gurin Alhaji Mai Hula Askira inda ya ce ina kira ga al'umma su tsaftace muhallin su da kayan abincin su da kuma ruwan sha kana da kuma gurin kwanciyar su hasali ma da hannayen su
to sai kuma amsar Sale Isa Birnin Kudu inda ya ce ya kamata gwamnati ta dauki matakin tsaftace ruwan sha sakamakon ta nan babbar matsala take
shi kuwa Hadabi mai computer mai yama cewa yayi salam yau da gobe da fatar kuna cikin koshin lafiya magana barkewar cutar kwalara wani abun koma baya ne sai dai malaman lafiya su ba mu bayani yanda abun zai kasance zamu kasance tare da ku yau don jin cikakken bayani daga likita
to sai kuma amsar Isa Kopsi a Sarara inda ya ce hanyar kaucewa wannan cuta shine tsaftace muhalli akai-akai
shi ko Sa'idu Sabu Auyo cewa yi salam yau da gobe matakan da suka kamata mu dauka su ne don kare kanmu mu guji cin abinci da bai da kyau ko kuma wasu munanan abubuwa
To sai kuma amsar Musa Maina Kandiluwa Diffa inda ya ce yau da gobe mu dai namu addu'a Allah ya tsare mu da cututtukan da muka sani da wanda bamu sani ba
Abdulrahman Aliyu Balkore daga Jihar Sokoto cewa yi babban matakin da ya kamata mu fara dauka shine mu yi kokarin nisantar da kanmu daga dukkanin abubuwan da ke zama sanadiyar kamuwa da waɗannan cututtuka musamman rashin tsafta da kuma rashin cin abinci lafiyayye
to shi kuma Nasiru Shehu Yunsari cewa mu dai fatan mu Allah ya kare mu daga wannan irin cuta.
Shi kuwa BH Square Habib cewa yayi ba wani mataki da zamu dauka mu bari sai mun kamu sai mu je asibiti ayi muna magani tunda gwamnati ta fi mai da hankali akan magani ba rigakafi ba.
To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Yakubu mai manja funtuwa inda yace fatan alkhairi gare ku yau da gobe. Allah ya sa a daina mantawa da mu cikin lissafi. Muna so mu shigo sahun masu fadin abin da yake ci musu tuwo a ƙwariya. Nagode yau da gobe ikon Allah. Mallam Yakubu da fatan ga yau zaka yi farin ciki mun fada sunanka mun karanto sakonka.
Talallai ka. To kin ga ai Amina shi kuma Bello Zubairu ya aiko da wata zunguriyar wasiƙa.
Lalle kan wasiƙa ne zamu kira wannan ra'ayin nashi.
To kin ji abin da yace. Yace wannan kalubale ne gare mu, mu talakawa, don haka ya kamata mu farka. Ta yaya zamu riga kafin wannan al'amari? Dole ne mu kula da tsafta a matakin farko har zuwa mataki na uku, tun daga abin da muke ci, muke sha da kuma muhalli. Babu bukatar kama suna, amma fa magance ta gyara kanka. Misali, muna mu'amala da kayan abinci irin su lemu, ayaba, gurasa, nama, kifi. Suna daga cikin abin da zaka iya siya akan titi. Misali, akwai bukatar hannun mai sayarwa ya kasance cikin tsafta. Yana faruwa ne a yayin da mai yanka nama yake tsakiyar yankawa ko yake yanka gurasa, wani abu mai kama da hakan. Zaka ga an zo an danka mishi kudi sai ya sa hannu ya karba ba tare da ya wanke hannun shi ba, zai kuma koma ya ci gaba da yin wannan yanka naman. To kuma kin ji abin da yake kara cewa Amina, yace babu abin da ya hada talauci da rashin tsafta.
Kwarai kuwa.
To ai wannan magana ce yayi mai muhimmanci.
Kwarai.
Ita kanta wukar da ake amfani da ita wajen yanke waɗannan ababuwan more rayuwar, ana amfani da ita ne zaka ga cewar tayi wani dakan-dakan. Babu tsafta a tare da ita, suna buƙatar su tsaftace su. Wani lokaci kana gani da idanka zaka ga wukar ta hada wani tambari na datti, amma a haka za a yanka ma mutum abin da zai ci a cikin sa. Gyara kayanka ba magana ce ta sauke mu raba ba.
To lallai kan Malam Bello wannan sakon naka kuma mai muhimmanci ne.
Kwarai da gaske.
To sai kuma amsa ta ƙarshe a yau daga Ahmed G Goje inda yace muna jira mu ji abinda masana za su ba mu shawara mu yi amfani da shi. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari don jin tattaunawar da yayi da sarkin tsafta na Kano.
Lakin cikakken suna Sunan Jafar Aminu Gwarzo, sarkin tsafta na Kano. To da farko dai ita kwalara ciwo ne wanda kamar a gaje shi ya zama da wahumi a arewacin Najeriya, kuma ba waɗansu ne suke haddasa shi ba illa mu 'yan Najeriya, mazauna arewacin Najeriya. Ba za ka taɓa jin kwalara amai da guda ake nan ba, ya tsille a kudancin Najeriya ko a Turai ko a wani wuri, saboda kawai ba su al'ada da muke da shi a nan. Na farko dai muna ƙoƙari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma ƙoƙarin gwamnatin jiha mu a nan Kano. Na farko dai cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba, yana kawo kwalara. Harkar da ake yi a ɗauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa, magudanar ruwa, ba shi da kyau, yana kawo kwalara. A jona daga cikin gidajen mutane, a jona a ƙin sokawai, a jona ruwan kashi ita ba cikin babbar gwata, wannan yana kawo kwalara. Domin mai a ƙarshe zai tafi yara su yi wanka a can, manoma su ɗiba su wanke jikinsu, mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu. To duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara. Sannan manoma da suke noman ainihin kayan marmari, za ka ga cewar ba su fiya kula da tsaftar waɗannan abin nasu ba, sai ka ce suna da kumar salad ne, ganyayyaki ne da ainihin watan hannayensu wanda kuma sun ba su wanke ba. Saboda haka,
to idan haka ne ranka ya dade ko a hukumance waɗannan matakai kuke ɗauka musamman a birane da karkara, tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara, wani matakai kuke ɗauka don ganin daƙile waɗannan ɗabi'u?
Wato
harkar kwalara ana yin tunka ba a fi mu. Gwamnati ta ɗauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata akan rashin tsafta. Domin wannan kwalara baki ɗaya gane cewar rashin tsafta ne yake kawo wannan abu. Kamar da fara zayyanawa da kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma daƙumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba. To ana shiga gidajen mutane ana musu faɗakarwa, ana nuna musu cewar su kula da wajen dafa abinci, kicin ɗinsu da sauransu. Sannan gwamnati ta ɗauki matasa mutum 1,000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin ƙasa wannan aiki a koli kwalara, a koli sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi. Sannan wannan kuma dori ne duk hanyoyi ne na yaƙi da kwalara. Wannan kuma dori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan hukumomi da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum 3,000 suna aiki. Saboda haka an samu mutum 4,000 kenan suna wannan aiki haka ƙoƙarin gwamnati kenan. Sannan gwamnati tana ba da tallafi ga musamman masu sana'a da fawa, daga cewa da masu shayi, domin a daina daƙumar abinci da hannu. Tsire ne balangu duk shi ma ana da dajene da tasono da waye ana kama nama. Saboda haka shi ma wannan gwamnati ta ba da ta yi kokari ta ba da gudunmuwa na ƙarafa da kayan ajiye da kayan tsafta na wannan muhalli. So duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa ta abin nan tana ta yi.
Yanzu sarkin tsafta ya nema na bayanin cewa an ɗauki dakarun tsafta ƙari akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli. Amma za ka ga a shekarun bacan muna yara akwai waɗannan malaman tsafta da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za ka gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa. Ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su ko sun sha bamban da waɗanda aka sani, domin idan ka duba yadda abu kalkalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara ɗin a birane da karkara, sai ka ga kaman ko dai tsarin da ake yi ɗin ba irin na da ba ne na wayarwar da kan, ko kuma a na yanzu kaman ya gaza tasiri a kan mutane. Me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna?
Wato gaskiyar lamarin shi ne Kano tana da girma da kuma ƙananan hukumomin nan, sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina. Saboda haka aikin ana yin shi gadan-gadan ana ta yi. Saboda haka amma wannan abu da ya zo haka yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan waɗannan da kake magana na da irin su ɗin ne aikin magwamnati ba ta mutuwa. Su zo suna nan waɗansu ma'aikatan na da sun yi ritaya an kuma ɗauki waɗansu. Saboda haka suna ta ƙoƙari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka kauda kwalara. Yanzu misali a ce wayan da a Kano ana yin ba haya barkatai akan titi, haka ai ba daidai bane ko? To yanzu ka san cewar gwamnati ta bada
bayan gidaje a yankunan
ba daidai bane a gefen titi. Saboda haka ko ka san cewar da abin ya tsamari, saboda haka yanzu bayan faɗakarwa ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda 16 na tafi da gidanka, wanda duk mutumin da aka kama yayi ba haya a titi to ya haka za a hukunta shi. Yanzu a shekarun da muka bada rahoton ɗin nan ina jin mun hukunta masu yin ba haya a barkatai sun fi 130 waɗanda sun kama su a shatale-talen wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba ƴan lemo. To duk waɗannan guraren suna ta abin nan. To amma kuma akwai wani abin wanda
ko da yake ka ce kuna da ma'aikata a yankunan ƙananan hukumomi, wannan aiki naku ya kuke tunkararsa a yankunan karkara tunda su ma watakila suna da irin nasu ƙalubalen baya ga kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara, za ka kuma suna da ƙarancin wuraren da za a je a yi wato su ne a nemi magani? Misali
wato akwai hukumar nan ta Ruwasa wanda aka ɗauki muhimmancin hana ba haya a ko'ina, ake zuwa ana koyawa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa, ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni, maimakon a dinga yin ba haya barkatai. Sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa na'urar aunawa aka ji aka dauko ruwan shi ma suke sha aka auna sai gashi kwayoyin halitta suke cikin ruwan nan shine a cikin bahaya su saboda a yanzu a karkara ana kokari ga cewar duk kowanne magidanci ya mallaki shadda a gidansa zaga a dacan ko zaga cewa mutane sun saba yin bahaya a ko'ina kai ba masu ba yanzu hatta Fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna koya musu da ake yin shadda da sauransu
baya ga wannan matakai kun fara watakila tunanin a shigar da wannan batu na tsaftar mahalli da tsaftar jiki da tsaftar shimaka a watakila manhaja ta koyarwa a makarantun primary misali
to mu da muke da school of hygiene a Kano kuma daman duk wanda ya karatu primary secondary ya san menene hygiene an koya masa hygiene yana ciki saboda haka wannan ba mayo aka fara ba tuni ana wannan abu kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta shiga zuciyar mu muna kokari mu aikin ana kokarin a hana mu aikin saboda haka wannan dabi'ar ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi ai bai kawai ta ce ha a zama ana da wannan abu shi za mu ki ta kokari mu ga cewar ana ta kokari ana dagayawa yan duba garin suna fadakar da kai suna hukuntawa sannan an ba gwamnati ba da umarnin cewar kotunan nan majistrori guda 44 na kowace karamar hukuma su shiga cikin aikin gadan-gadan domin duk wanda yayi ya kawata a hukunta shi amma yanzu haka in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin kwalara kenan amma ga bani ba ai ba saboda malaman tsafta sun shiga cikin gari sun yi kokari an bi manoma wanda wajen sarrafa abin nan an bi gidajen kwana yanzu misali ana daukar ciwon kwalara da kuma typhoid da imi zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida daga cewa mutum ya aje tankinsa ko na ƙasa da tara ruwa ko na sama ya shekara biyu bai wanke shi ba haka ne rashin sani ne saboda haka duk an da zuwa ana bada muhimmanci in Allah ya yarda wannan abin da ake hasashe cewa za a samu kwalara mu a nan Kano Allah ba a samu ba kuma rijiyoyi da ake kokari muna bin su ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna yazo ya shiga ciki kai ba ma wannan ba hatta irin yanzu muna fadakarwa cewa an da ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano
na indaro
saboda yana tawa da kwayoyin halittu marasa kyau yadda irin wannan muna dubbaka san muna wannan abu saboda haka jama'a mu abin da muke so ne su yi kokari mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran ƙasashen duniya dan a daina irin wannan abu kun ba za mu fasa ba muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai yanda ya kamata
to Allah ya kyauta ai kan wannan babban aiki ne domin kuwa ƙasashen da suka ci gaba ba a waɗannan ɗabi'un har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirinmu na yau da gobe kafin mu koma ga Mahmud Kwari don jin tattaunawar shi da shugaban kwamitin koli na aikin gayya bari mu shakata da wannan mai mice to aiko kin ga wannan wakar dai ita ma bata abin nan ba to lalle ai kin ga Amina maganan nan da suka yi da shi wannan shugaban tsafta yayi magana akan tsafta da sauraron su kamar kasashen da suka ci gaba kin ga ai
ina wannan dabi'un
kin san mu nan ko fa akan titi mutum ya tsaya yayi fitsari za a kama ka a baka tara to lalle kai Allah ya kyauta to bari mu je ga wannan tattaunawar
Sunana Alhaji Ibrahim Garba Aminu Kofar na isa shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano.
Batun aikin gayya aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsaftar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsaftace su. Ga wannan batu da ake magana na za a iya samun ambaliyar ruwa. Kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanan ruwa da sauransu Kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da zaka ga sun toshe wannan kwamiti na ku na koli me kuke yi ne dan ganin cewa an zafurar da jama'a sun kula da magudanan ruwan su
to alhamdulillahi gaskiya fi sabilillahi babban kokarin mu na farko dai hudda da kafofin yada labarai ta kafofin yada labarai ne zaka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance musamman ta irin gudunmuwar da za su bayar. Na biyu, idan jama'a sun ba da haɗin kai aikin nan, kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni kaɗai ba, ko da a ofis ne. To bare kuma ka fito ka ce za ka shiga magudanar ruwa ka yashi, aikin nan ya kasu kashi-kashi. Akwai maganar yashe magudanar ruwa, akwai maganar tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni. To duk irin waɗannan ayyuka ba sa yiwuwa sai ka samu haɗin kan waɗanda suke amfani da guraren. So babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a. Wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da lasifika muna faɗa ba, a ta kafofin yaɗa labarai muke yi irin waɗannan nakunan. Waɗanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira, sun saurare mu da kunnen basira, su yadda da abin da muka faɗa musu, su san cewa gyara kayanka muke musu ba wai sauke mu raba ba. Na farko, waɗansu mutanen idan ka je za ka yi aikin ma sai ka ga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu. Amma duk da haka, mu da muka zo da zil ɗin yin aikin wannan ba ta karya mana gwiwa, hakan muke haƙura mu.
Wato ba sa fahimta cewa wannan kwamati naku na wato na sa kai ne,
na sa kai ne, yauwa na sa kai ne, aiki ne muke yi na sa kai.
Amma kuma me ne laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace mahalli, a tsaftace kasuwanni da wuraren da ake hulɗa?
Akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya, to sai su ɗauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya, don haka ba za su taya mu ba.
Wai ba kwa aiki ne da misali idan ka ɗauki tashar tasha misali akwai shugabanni, in ka ɗauka su akwai shugabanni, waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli da sauransu. Dan ba kwa aiki ka faɗa da ka faɗa ne da jagoranci na wurare
bari ka ji ka kama yanzu kaso kurmi. Akwai aiki da muka shirya muka a shekarar waccan da ta huce, mun yi aiki local government takwas na kananan hukumomin cikin birni. To a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar Alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa, an shirya aikin, an zagaya kowa, an gaya masa ya fito, amma mutum ɗaya a ƴan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin. Haka muka yi Asabar da Lahadi, kai dan ma su yadda da ƴan jarida suka zo a ƙofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta sa mu muke yi ba, amma ran Lahadin kashi garin Asabar din ba wanda ya fito ita ya mu. Abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan magudanar ruwa, yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi. Haka yanzu idan ka je kasuwar ƴan lemo, kasuwar ƴan lemo da kyar ma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu mu yi ba, aikin gayya muka zo mu yi dan kanmu. Ana samun irin wannan matsalolin.
To ya abin yake a yankunan karkara?
Yankunan ba za ka hada su da karkara ba. Gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya. Duk inda ka je aiki indai a karkara ne. In ka shallake waɗannan ƙananan hukumomin takwas. Tun daga nan birni ka ce ka tafi Kunci, to ba ka da matsala aikin gayya in sun shirya yanda muke yin sa a birni da. Ka kawo, in kawo gwamnati ta kawo hannunta, ƙaramar hukuma ta kawo, ni a matsayina na talaka in fito in yi attajiri a matsayinsa na attajiri ya kawo abinci, mata daga gidajensu su kawo abinci, har yanzu a karkara haka ake aikin gayya. So a nan cikin gari ne dai muke da matsala, amma idan misali ta ɓaci za ka ga in ta ɓaci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa ya yi ambaliya.
A irin wannan yanayi kukan tuntubar ita watakila gwamnatin don ta agaza muku domin watakila al'amura su tafi yadda ya kamata?
Akwai wani lokaci da muka tuntubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa ƙungiyoyin aikin gayya a nan cikin birni aƙalla ƙungiya 80. daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya 40, daga hukumar Sustainable Kano Project sun ba wa kungiya 40. To da a lokacin a bangaren Musa Kambai mai bai gwamna shawara akan harkar cikin binni, shi ma ya so a yi wannan kokarin. Sannan shi ma Alhaji Hussam Musa Kari, shi ma a bangarensa an so a yi wannan taimakon. Shi kansa ɗanbare na wannan wannan Ziladaini ɗanbare, shi ma a ɓangarensa an so a samu wannan taimakon. To amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba a yi ba.
Ya zuwa yanzu misali, ya za ka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bujirewa da kuke fuskanta, ga kuma yawaitar wuraren da ake ɓatawa wanda suke dagula muhalli suna ƙaruwa?
Gaskiya ne, muna samun nasara a guraren da ake samun nasara, amma gaskiya idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar, to sai nake ga kamar matsalar tafi nasarar yawa gaskiya. Saboda za ka zo kana aiki, ka zo kofar shagon mutum kana aikin, amma yana zaune a kan kujera yana kallon ka. Ya ƙi zo isa hannu a yi da shi, ya ƙi kuma isa wani ko da lebura ne ya dauka a yi da shi. Sannan ya ki isa kayan aiki ya ba ku gudunmawa, kai ko gudunmawar piyawo ta wani ba zai bayar ba. Amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin Mallam Aminu Kano, ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai 50 daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa. Sannan sanda muka yi aikin nan a titin Abdullahi Bayar wanda ya haɗu da nan Magwan, wata mace ce mai dan wake a nan tsakanin, muna aikin ta ci kofan teka da dan wake ta aiko mana. Kaga irin wannan, akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yanda ake aikin ga ya irin nada, yau wai dauko naira 150 ya bamu. Wayannan irin wayannan abubuwan ba na manta su, saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya.
Yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsaftataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta, yaya kake ganin watakila waɗannan hanyoyi za a bi don shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan haɗa kai ɗin don a aiwatar da wannan manufa?
Wannan hanya ƙwaya ɗaya ce zuwa biyu. Ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne. Su kansu ƙananan hukumomi su yadda su rungume mu masu taimaka musu ne. Sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni, duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa, ajiye kes da ake yi a kan magudanar ruwa, yin rumfa tamfurara a kan magudanar ruwa, zube shara a inda bai dace ba a unguwa, to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi, ina da ikon da zai sa a hana, to wannan zai taimaka wajen tsaftacewar unguwa. Amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa a kan magudanar ruwa kuma ta hannu, sai a je sama sai a zo a yi ta dole, ina ji yana gani. Saboda haka idan an da da wannan mutuncin abu uku, to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo 100%.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin Allah, amin amin tuma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a.
To tunda dai mu masu sauraro alƙawarin waka,
ku dai
su ji dadin wannan nishatan Niger.
Dadda dai aikin gabata da tsawo.
Haka ne. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown, da engineer mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Yusuf Aliyu Harande, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban cikwanai ba za su bari.